cas de pouvoir former, accompagner des leaders.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. A washirin ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa da ku cikin shirin daren yau Laraba, 31 ga watan Yuli shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu muna tafi da tattaunawa da wani mai sharhi kan siyasar duniya da al'amuran yau da kullum, Professor Khalifa Aliyu Difa, kan batun zanga-zanga da matasa suka lasu takobin gudanarwa a Najeriya, kan matsalolin matsin rayuwa da suka yi wa al'umma ƙasar daurin goro.
Mafitan ita ce, abun da aka yi cire tallafin nan a mai da shi.
Akan wannan batun ne ma na zanga-zangar da ke ɗaukar harama a Najeriya, za mu buɗe muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar yadda kuka saba, lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Bayan an sanya alama ta tarawa da 1, muna kuma tafi da shirin na kasa wanda masu magana suka ce ba kasawa ba, tare da Suleiman Muminu Barma. Amma fa duk sai bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na bangaren siyasa Ismail Haniyeh a Tehran, babban birnin kasar Iran, inda Haniyeh ya je don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce an kashe Haniyeh ne a wani hari da aka kai da asuba. Ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken yanayin wannan harin ba, Hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar Telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin na ƙasar Iran. Khamenei ya sha alwashin mayar da martani, yana mai cewa Isra'ila a ta bakinsa ta ƙirƙiro ma kanta wani matsanancin hukunci. Muna masu ganin ɗaukar masafansa wani aiki ne da ya rataya a wayarmu, a cewar Khamenei a wani bayani da aka saka a shafinsa na intanet. Haniyeh a ta bakinsa wani ƙaunataccen bako ne da ya zo ƙasarmu. Mayaƙa 'yan aware masu alaƙa da Al-Qaida a Mali sun yi ma ƙungiyar sojin hayar Rasha ta Wagner ɓarna mafi muni da ta taɓa fuskanta a Afirka a ranakun 26 da 27 ga wata. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron Rasha ta yadda take samun taimakon waɗanda ta kira Rashawa masu koyar da dabarun yaƙi, ko kuma dakarun Wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi. Kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar Wagner da aka kashe. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta daƙile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa, inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da Rasha ta harbo, wanda ya doshi yankin Mykolaiv. Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, ne aka fi aunawa da wannan hare-haren. Sergei Popkov, shugaban hukumar kula da birnin Kyiv, ya faɗi ta kafar Telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman birnin na Kyiv da kuma wasu wuraren da ke kusa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Talata, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yaƙin neman zaɓe a birnin Atlanta, inda ta yi magana kan hoɓɓasar da ta yi kan iyakar Amurka da Mexico, tana mai kokarin dakile tasirin wani batu wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump da wasu fitattun ƴan Republican ke gani a matsayin wani babban abin yaki neman zabi. Harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a Atlanta cewa gogewarta da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a ta gunduma da kuma Attorney General din California ta ishe ta iya tunkarar Trump tana mai cewa
The Attorney General of a border state. In that job I walked underground tunnels.
Harris ta ce a matsayina na Attorney General din jihar da ke kan iyaka yayin wannan aikin nayi tafiya a hanyar karkashin kasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro na tunkari kungiyoyin safarar muggan kwayoyi da na safarar bul'adama waɗanda ke shigowa cikin ƙasar mu ba bisa ka'ida ba na gurfanar da su da dama a gaban shari'a kuma nayi nasara a ɗaya bangaren kuwa Donald Trump ya sha kuraren shirin kare kan iyakar mu amma bai tabuka ba
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A safiyar gobe Alhamis 1 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu wa'adin fara zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin yi a Najeriya ke cika. Akan haka ne na tattauna da Professor Khalifa Dikwa ta wayar tarho kan yadda yake kallon wannan lamari.
To na farko ne na shafa da cewa duk abin da yasa aka yi kire da tallafi din nan zai shafi kowa da kowa yana iya ma rusa demokradiya dungurungun ga domin talaka ya rasa abin da zai saya idan ya zo yunwa ta addabe shi zai rasa hankali in ya zama babu to ana iya yi komai domin a rayu saboda haka ne ina gani zanga-zanga wannan din ya zama su gwamnati ne suka tilasta wa al'umma duk da cewa suna cewa a madadin su kar a yi domin misalin da suka faru a kasashen daban-daban Najeriya daban ce Najeriya na ta din ta fi girma domin abin da ya shafi Najeriya zai shafi yammacin Afirka gabaɗaya har da tsakiyar Afirka kasashe kamar zai shafi Ghana zai shafi Niger da yanzu da ma akwai wanda suke da zaman suna tallafa musu suna nan zaman gudun hijira da Chadi da sauransu saboda haka mafitan ita ce a fitar abinda aka yi cire tallafin nan a maida shi in ma so samu lai ayi karin ya zama 90% kamar turawa suke wa kasashen su turawa ba wanda ba su da mai din ma suna sayan mai amma su shigar da tallafi wajen harkar sufuri da suna tallafawa harkar ilimi da kuma kiwon lafiya
to anan professor me kake ganin yanzu ya kamata a ce gwamnati ta yi domin daukar mataki duk da dai wasu suna ganin ya kamata ta dauki matakin nan tun ma wajen makonni ko wata guda da ya wuce maimakon a bari a ce an yi wannan zanga-zanga
maganin su ta farsu su ci gaba da samu abin da suke samu
To Allah shi kyauta, Professor Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho dangane da zanga-zangar gama gari da matasa ke shirin farawa a Najeriya. Kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin, akan wannan batu ne na zanga-zanga za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Lambar da za a kira dai ita ce alama tarawa ce a sada 0202-98-6850. Kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka bisa da akan ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya da za a ƙara gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Kungiyar makafi a kasar Ghana ta kaddamar da ayyukan fadakarwa da nufin ganar da ƴaƴanta abubuwan da asusun gwamnati mai kula da tallafawa na kasassu yayin tanadi.
Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai Common Fund, Disability Common Fund, amma ba kowa yake da labarin wannan ba. To in ka zo ka join wannan kungiya, muna waye maka haƙƙinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka. Wannan kungiya zai bar ka fahimci a baba insha Allah.
Galadiman makafin jihar da Magaram ya kuduri aniyar ci gaba da yunkurin karbowa masu bukata ta musamman hakokin da suka wajaba su samu daga wajen hukumomi da ma jama'a baki daya.
Dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da wanda Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato mu saki su. In kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba, dole ne ko mu kira su mu jawo hankalin su akan cewa wannan abu da suke ba daidai bane.
To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, kungiyar mutane masu matsalar gani a jihar Ashantin kasar Ghana ta dage da ayyukan tuntuba domin haska fitila wa irin waɗannan mutane ta yadda za su fahimci muhimmancin tafiya a kungiyance, wanda ko baya ga kasancewarta matakin samar da haɗin kai abu ne da ke bada damar sanin hanyoyin morar abubuwan da gwamnati ta tanadi domin irin wannan rukuni na 'yan ƙasa a ƙarƙashin asusun tallafawa na ƙasassu. Wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adams, ya tantauna da jagoran wannan tafiya.
Za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ja'akalar tafiyan, Alhaji Abdul Basit Hamidan Babal Wa'iz. Ranka dade, mun san an tabbatar da kai a matsayin maga kujera na wato kungiyar haɗin gwiwar masu fama da nakasawa hasata makafi a nan jihar Ashanti na kasar Ghana. To kungiya dai na tattara kan makafi na Ghana hasatan wannan Allah dan ya ba su iko na zuwa su nemi ilimi da wannan kuma ba su da neman ilimi na za ya tattara a waye musu hankulansu. Muna da members kusan sama ga 6,000 wayanda suka rajista sunan su a cikin book kenan wannan muka sani. Tafiyan makafi yake yi na dai kusan abinda ya dangance su wurin gwamnati da abinda yake a musu daman da ta ba su ilimi da komi da komi. Kalubale na farko shine mafi yawancin su da girman su abin ya zo musu suna gida ne ba su san me za su yi ba. Wani na nan zaka ga banka ne amma ya rasa idanuwa, ya rasa kafa, ya rasa kaza, shi yanzu ya zo ran gida yana dogaro ne ga dangi. Shi yasa irin wannan duka kalubale ne muna nan muna fahimtar da su. Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai Common Fund, Disability Common Fund.
To asusu kenan na tallafa ma masu nakasa
a kasar Ghana. Amma ba kowa yake da labarin wannan ba. To in ka zo ka join wannan kungiya, shi ya bar muna ilmantar da kai. Muna waye maka haƙƙinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka. To wannan kungiya zai bar ka fahimci irin ina za ka da ababa insha Allah.
Kaso nawa cikin wannan Common Fund asusu na tallafawa masu fama da nakasa ku a matsayinku na makafi kuke samu?
sa'annan a shekara-shekara kuke samu ko dai a kwata na kowace shekara ko kuwa tsakiyar shekara kuke samu wannan tallafi?
Na'am, wannan tallafi da yazo dai an fara shi ne da kaso 2 cikin 100, wato 2%, ana nana nan aka kara shi 2.5, amma yanzu a maganar da muke yi ya kai 3%, kamar kashi 3 kenan a cikin 100. Yasan kudin yazo suna yin shi ne kwata-kwata kowane 4 months duka shi su kawo. To matsalolin da ke cikin wannan abu ne kudin gwamnati bai cika sake shi da masa ba. Kudin yana yanzu ya taru kusan na kwata-kwata 4 ko shekara 2 ma bai zo ba. Ana nan shi a gama na 2, a gama na 3, a gama na 4 yazo. To akwai guidelines kuma da gwamnati ya kawo, to wannan gazan shi ke cin mana tuwo a kwarya wurin rabawa.
Daga Kumasi za mu nufi jihar Zandar da ke yankin kudu maso gabasin jamhuriyar Niger, inda galadiman sarkin makafin da fadar sultan na da magaramta nada ya dukufa da fafutukar ganin na kasassu sun yi rayuwa cikin yanayin mutunci daidai da yadda abin yake a dokance. Ga dai yadda ta kaya a kashin farko na hirarsu da Tamar Abari.
Sunana Abdul Musa wanda aka sai da sunan Bita Galadiman Zango, mai martaba sarkin da magaram ne, ya duba ya ga cancanta ya dace ya ce ya kamata a muni Galadiman Zango musamman na sarkin makahi, tunda babu shi akwai sauran makarabai, to wannan ne babu. Ita kuma Galadiman nan me take ne, kamar mataimaki ne na sarkin gaba daya.
Galadima kamar muna so ka dan mana bayani ni da menene ayyukan shi wannan sarauta ta Galadima.
Aikin Galadima aiki ne mai yawa. Kin ga duk wani kuka, duk wata shari'a, duk wani hukunci da ya dace a yi, da duk wani adalci da ya dace a yi a bangaren wannan, to Galadima ya da hakkin, ya da hurumin ya yi shi, ya da hurumin ya yanke wa mutane hukunci, ya da hurumin ya yanke mai shari'a dangance da yanda addinin mu ya bada, kuma dangance da yanda baliki ta bada. Kin gani kenan, in kuma hakkin sa ya labe a wuri, kuma dole ne mu amma jagoranci da Allah ya bamu da yawan da Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato mu saki su. In kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba, dole ne kuma mu kira su mu jawo hankalin su akan cewa wani abu da suke ba daidai bane, su komo su biyo hanya, musamman kika dauka kawo mukin ga bangaren bara. Yanzu kika dauka anan cikin da'ira gurin da gurin kamin ki samu kawo daya mai bara, sai ki samu masu lafiya guda 30 suna bara. To duka wannan ya danganta da kokarin da muke yi da kuma wayar da kansu da muke yi domin su ma su samu su yi aiki. Kasance na kasa ba kasa bace, na kasa a zuciya ne take ba a sassan jiki ba. Dan wannan ne kenan kinga, to duk wannan aiki ne wanda kuma duka ya rata a saman mu, kuma muna bakin kokarin mu, muna fata da Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani da hakuri domin mu ci gaba da tafiya da su, saboda kisan tafiya din aka cewa tafiya da na kasa ne. In ba shi yake sa abun ba, ko in ba ka jawo hankalin shi akan abun ba, to iya da wahala. Dan wannan ne ma haɗaɗɗiyar ƙungiya ta mu ta ƙasa gabaki ɗaya muka ɗako, muka sa ma kanmu wani kirari akan cewa da Turanci muka ce riyan furnu sannu, kenan ka an raɗuki wani kujiri ko wani abu ba tare da memu ba ko ba tare da an shawarce mu ba. To kuma a cikin wannan turba ta ƙasa wanda muke tsaye a yanzu.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. A madadin bakin shirin na ƙasa, Abdul Musa mai lakanin Peter Galadiman sarkin makafin jihar da magaram, da Abdul Basit Hamidan shugaban kungiyar makafin jihar Ashanti, da wakilan muryar Amurka Hamza Adams da Tamar Abari, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madan lafiya kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuwa lokacin ne da zamu bude muku layin waya. Ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in mu na yau, wato yadda kuke kallon batun zanga-zanga gama gari da matasa ke shirin farawa a gobe sakamakon matsalolin da suka ce sun adaddabe suna rayuwa. Yanzu bari mu fara da zuwa jihar Bauchi, da wato Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kenan. Dawa muke magana daga Abuja.
Assalamu alaikum bari Amurka, sunana Usman Dan Fulani, anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya.
To Malam Usman, menene ra'ayinka? Gashi fa komai ya dau harami gobe ake sa ran fara wannan zanga-zanga, me zaka ce?
To alhamdulillah, abun da zan cewa ya kamata shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kalli ya wakilta tare da ni.
Muna tare da kai.
Na'am, to alhamdulillah do Allah muna kira da shi don ka saboda Allah su ji kokari to Allah ya magance a wannan ya duba inda wannan masu neman yin zanga-zanga yanayin da suke
to madalla
in cikin gaskiyanki da sauran su don Allah muna so ya duba a wannan bangare yanzu mutane suna fama da yawa ga tsadar rayuwa a tsakanin al'umma kala-kala da waɗanda ba su yi su gani da dole ne a fito a nuna mai wato halin da muke ciki kuma ya kamata a baki gabaninmu su ba shi hankali.
To madalla muna godiya kwarai Malam Usman da wannan gudunmuwa taka yanzu bari mu tafi Kaduna birnin gwamna da wa muke tare da shi a Kaduna.
Ina tare da Yakubu Dot daga nan garin Kano da harkar tuzu kunu zangon ka ta local government.
To daga zangon ka taf kenan muna sauraron ka menene ra'ayinka?
Ra'ayi na tsakani da Allah ba na goyon bayan gudun da ya yi dalladan na biyun da yini. Akwai yasa abin da ya kamata da kasar ka Najeriya shi ne kira lokacin zaɓe a nan ne yi zanga-zanga da ƙuri'ar ka ko ba shi ne ba.
To madalla.
Musamman wuyan
ƙare. To madalla.
Ina jira.
Ina jin ka to madalla ka hanzarta muna sauraron ka. Na'am.
An kamata da ƙuri'ar ka ne za ka yi zanga-zanga da wannan da ke da ita inda ka kafa ta ba kafa ta ta yi ba.
Na'am.
An zo da ajiye ina ka Najeriya tun daga tsawon ne ya kunna wannan. Amin ba su kada gani ne da kuma da ne da duk su kuri su ita ce ba su ce ba 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 ai gina amma su ce ta kuma da ba su da amfani
to madalla to madalla to madalla muna godiya yanzu kuma muna jihar Niger har yanzu dai a Nigeria da wa muke tare daga Niger. Assalamu alaikum da wa muke tare daga Niger. Hello da alama wannan layin na sayayyanki.
Hello, assalamu alaikum.
To alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke magana?
Ina magana da Dan Asabe mai fata ya wuri.
To Malam Dan Asabe daga ya wuri muna sauraron ka batun zanga-zanga da ake sa ran fara a gobe 1 ga watan Agusta me ra'ayinka?
To ra'ayina da farko ma na Dan Asabe mai fata daga ya wuri. Ra'ayina shine yanzu sai mutum bai ta wannan mun yake sa a yi zanga-zanga da kasa. Na farko idan gwamnati ta aiwatar da wani abu wanda bai gamshi yan kasa ba ko kuma gwamnati ta kasa yi ma yan kasa abin da ya kamata to magana na gaskiya ina kira ga Abdulaziz Abdulaziz da ya sani cewa gwamnatin Tinubu ta kasa yi ma yan Najeriya adalci mun zaɓe ta domin mu samu sauki sai muka samu akasin sauki amma ina kira ga yan Najeriya don Allah don Annabi a yi hakuri a janye wannan zanga-zanga. Saboda gudun kada a yi aika-aika.
To madalla. To madalla yanzu kuma muna Taraba. Da wa muke tare a Taraba?
Kuna magana da Malam Shatima daga garin Dogo a karamar hukumar Lagos da ke jihar Taraba.
To Malam Shatima muna tare da kai. Menene ra'ayinka game da wannan zanga-zanga da ke ɗaukar harami?
Gaskiya ra'ayin mu muka muna tare da masu zanga-zanga na sakamakon mun fahimci cewa ita wannan gwamnatin ba yare da take ji sai yaren zanga-zanga domin tun da aka fara yunkurin wannan maganar zanga-zanga din nan mun ga wani abubuwa na canji gwamnatin ta nuna za ta dan canza abubuwan to in Allah ya dan aka yi wannan zanga-zanga muna kira da zaton cewa insha Allah abun zai zama da sauki.
To madalla. To madalla yanzu kuma mun har ba zuwa Borno da wa muke tare a Borno?
Ina magana da Abubakar Abdullahi daga nan Borno.
To Malam Abubakar me kuke fatar gani ne a wannan zanga-zanga me kuke fatar ta haifar?
To fata abin da muke so da ta haifar muna fatan ita ne in aka yi ta ita ne ƙarshen zaman rayuwa na ƙanyen da ake ciki a Najeriya don gaskiya wallahi talaka yana cikin damuwa. Allah yanzu da yawa gidaje an daina tsohuwar tukunyan abinci. Allah nake gaya muku ɗauke tukunyi wallahi.
Na'am. To Allah shi
kyauta. Amma muna fata ne. Muna fata irin amin ya rabbi.
Na'am. To madalla Malam Abubakar daga Borno a Najeriya muna godiya. Na'am. To yanzu bari mu tafi makwabciyar Najeriya wato Niger. Muna jamhuriyar Niger da wa muke magana?
Assalamu alaikum. Alaikum tare da umma Malam Ali gaban kullu da zabi san Kado wanda yake cikin jamhuriyar Niger.
To barka da
so in ba da ra'ayin ya.
Na'am.
Ina so in ba da ra'ayin ya bisa ga wannan zanga-zanga da za a kawo a cikin Najeriya.
Muna sauraron ka.
Kuma su zanga-zanga kullu gwamnati bai samu yasa hannu cikin wannan abu nasu ba ya kamata su gani. Sai su hankuri. Dari da kun gani zanga-zanga kakkar zan hotar juma. Ana zaman lahiya kuma ban kawo wanta ta hankali. Kullu kun gani talakawa ina kuta.
To madalla muna godiya da wannan gudunmuwa taka daga Niger yanzu kuma sai kwanta gora a Najeriya da wa muke tare
Sadar engineer mai gero makeri kwanta gora jahar Niger
to engineer menene fatar ku kuke fatar gani game da wannan zanga zanga ko kuma ra'ayinka akai
zanga zanga ni dai ina goyen ba zanga zanga ina goyen ba zanga zanga amma ai mai kyau banda saki sa cikin kayan mutane saboda gwamnatin Najeriya an bai mata zanga zanga ba ta san da yankin Talakawa ba saboda Talakawan Najeriya suna cikin halin yaro to gaskiya ya dace a hito ai zanga zanga gaba ɗaya ƙasa ta 36 gaba ɗaya ko ina ya dauka saboda in ba haka nan ba to ba san halin da lakai ke ciki ba gaskiya tsakani da Allah saboda ba ruwan su da cikin dadi talakan a cikin waya dan haka ai zanga zanga amma ai mai kyau kada ai saki saki kayan mutane
to Allah ya sa haka injiniya muna godiya daga Kwanta Gora kuma mun sake komawa Taraba da wa muke tare a Taraba
mai magana Alhaji Ubar Tawakkali karamar hukumar Idi jihar Taraba
to Alhaji Ubar Tawakkali ga wannan zanga zanga da ake ta kururuwar farawa a gobe idan Allah ya kai menene ra'ayinka akai idan kuma kana goyen bayanta me kake fatar ganin ta haifar
a ni ba na goyen bayanta saboda ba za ta haifar da alheri ba tunda mutumin nan da ake zanga zanga ya kirayi malamai sarakuna sun yi zama to ya kamata masararin menene suka tattauna
na'am
ci gaba ke so domin duk abin da suke muke zanga
to madalla muna godiya Alhaji da wannan gudunmuwa ta kai yanzu mun ƙara komawa birnin gwamna wato Kaduna kenan da wa muke magana daga Kaduna
muna magana da Isiya Kaduna tarayyar Najeriya a garin lokar gantsi
to Isiya malama da Isiya muna sauraron ka
to mu ji wannan zanga zanga muna kira da su matasa da aji cikin lumana annan kuma ita gwamnati ya kamata su ji yadda talaka suke har ga Allah wannan mulki talaka bai jaye ko kadan ko kusa saboda wannan mulki har ga Allah talaka na cikin inda idan Allah dan annabi duka duba a duniyar bukatun mutane a tausaya
to madalla to muna godiya to madalla muna godiya to masu waro da haka kuma muka kaga karshen amsoyin ku na yau a wannan lokaci sai kuma a tara lokaci mai zuwa Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma mun zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaicen kungiyar mayakan Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta na bangaren siyasa Ismail Haniye a Tehran babban birnin kasar Iran inda Haniye yaje don ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban Iran Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce an kashe Haniye ne a wani hari da aka kai da asuba ko da yake zuwa yanzu ba a san cikakken bayanin wannan harin ba Hamas ta faɗi a wani bayani da ta saka a kafar Telegram cewa an kashe shi ne a wani gida a babban birnin kasar na Iran Mayaka yan aware masu alaka da alƙa'ida a Mali sun yi ma kungiyar sojin hayar Rasha ta Wagner barna mafi muni da ta taba fuskanta a Afirka a ranakun 26 da 27 ga wata. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta shiga yarjejeniya da ma'aikatar tsaron Rasha ta yadda take samun taimakon waɗanda ta kira Rashawa masu koyar da dabarun yaƙi. Ko kuma dakarun Wagner da ke tare da sojojinta wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan aware masu da'awar jihadi. Kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotanni masu cin karo da juna kan yaƙin da kuma yawan sojojin hayar Wagner da aka kashe. Rundunar sojin Ukraine yau Laraba ta ce ta daƙile ɗaya daga cikin hare-haren Rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da Rasha ta cillo da dare.
To masu aro baki ɗaya kuma an muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a jima dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin Ibrahim Garba da ya tayar da gabatar da shirin da karanto labaran duniya sai Julie Lawless Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu har washe rubutu muku fata alheri daga nan Washington DC sai da safen ku.